Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da Maritar Litinin ɗinnan 19 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni. A Yamai babban birnin kasar kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Kin tuna shekara da shekarunku ne da Malam Sisi Halima?
Ban san magana me kake ba.
To wannan magana da muke magana akai shine kowace ranar Litinin, yau da gobe shirin matasa yana mai da hankali ne akan zamantakewa da kuma mu'amalar aure, a kokarin da shirin yake yi na rage mutuwar aure da kyautata fahimta tsakanin miji da mata. Saboda haka, a yau ma batun kenan. Me yasa mata da yawa ba sa iya bude baki su yi wa maza tambaya ko kuma game da haƙoƙinsu?
Mafi akasarin mata maza ba su haƙƙinsu inda ya kamata, kuma suna jin tsoron su tambayi haƙƙinsu.
Wannan abin da ya faruwa akan mu ɗayan talakawa, mun yi haƙuri mun ga miji mai ɗan maiƙo-maiƙo ya siya iyayenmu an tura mu a gidan aure.
Waɗansu suke cutar kansu saboda ƴaƴansu, in sun tafi ƴaƴa za su sha wahala, shi ya sa ba su san ƴancin kansu ba.
To, zauren matasa ma na tare da muhawarar da Hassan Maina Kaina ya hada a Saudiya. Masu muhawarar sun duba yadda maza da yawa ba su san mahimmancin lallashi ba a cikin zamantakewa irin ta armi. To, ko me yasa maza ba sa lallashi? Ba su iya lallashin ba ne, ko dai ƙin yi suke yi?
Su mata mutane ne wanda suke jin kansu, to yasa ita mace ka batta ta huce da kanta wani lokacin ya fi lallashe ta, kuma yayin da namiji ya damu da su sosai, to shi kuma ya zamanto kamar wani kwandon sharansu.
Bayan da za a yi don saboda mijinki yana girmama ki, yana faranta miki rai, ki rena shi.
Wallahi na bata mata ta rai zan ce ki haƙuri, me ya ciki? Duk duniya yanzu babu wata wacce tafi kusa da kai irin matarka.
Suman kace kai dai kana lallashi.
Ina lallashi, ashi sai na ware da naga baki gane zurfura. To, ku biyo shirin matasa ne yau da gobe, ku ji ra'ayoyin wasu mata akan wulakancin da wasu maza ke yi musu. Da muhawarar da Hassan Maina Kaina yayi a Saudiya, shirye wannan muhawara inda ya zauna a zauren matasa ya tattauna da matasa din. Ga amsoshin da kuka yi mana kuma na tambayar da muku a shafin Facebook.
To, a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganinku menene sirrin zama arme mai daɗi wanda sai mutuwa ke rabawa? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Saƙon farko ya ce, yau da gobe ni dai kan ban shigo wannan layin ba, amma zamantakewar mu da irin waɗannan mutane ya sa mun ilmantu da wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da zaman aure. To, ni a nawa hangen sirrin zaman aure na har abada baya rasa nasaba da irin yadda ma'aurata suka saba da junansu, ma'ana soyayyar da ke tsakanin ma'aurata tun kafin su yi aure. To, idan dai akwai so da ƙauna, to ba shakka idan aka yi aure ba rabuwa, wato ta Hausawa takalmin kaza mutu ka raba. Sai abu na gaba shine haƙuri, zama aure zo mu zauna ne kuma wani lokacin zo mu saba ne, dole sai an sanya haƙuri a zukata sannan zama zai daure. Sai kuma abu na ƙarshe shine ma'aurata su toshe kunnuwansu daga sauraron ƴan gulma. Idan aka yi aure a bisa waɗannan sharuɗa ko shawarwari da na lissafo, to lalle aure zai daure har mutuwa. Allah ya sa mu dace da masu son mu na gaskiya. Sako daga Sani Hamza Harbau, ƙaramar hukumar Tsanyawa a jihar Kano.
To, sai kuma Yusuf Mega mai Gombawa yace, yau da gobe tabbas ni dai ana wa ganin sirrin zaman aure mai daɗi wanda ake wa laƙabi da mutuka raba takalmin kaza shine: na farko, ƙarfafa soyayya tsakanin ma'aurata da kuma nuna soyayya da tausayawa juna da kuma fahimtar juna gami da nuna haƙuri a tsakanin juna. Yana yi bari na bari. Yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan ma'aurata suna haka, to ba shakka za su ji daɗin zaman aure, kuma zaman aurensu zai zamto mutu ka raba ɗin takalmin kaza. Daga ƙarshe, nake fatan Allah ya sa ma'aurata masu sauraron wannan shiri su yi amfani da duk abin da za a faɗa a wannan shiri, faɗakarwa da farin jini a idan matasa da mata, kai har ma da kowa da kowa. cewa yana karuwa da wannan shiri na yau da gobe.
Sai Sa'idu Gagio Katamma ya ce, "Salam filin yau da gobe, ina yi wa masu gabatar da shirin fatan alkhairi. Hakika maudu'in yau yana da muhimmanci. A nawa ganin sirrin zaman aure dai shine hakuri da juriya da kuma yafewa juna laifukan na zaman yau da kullum. Kuma so na hakika akan yi shi kafin aure. Waɗannan su ne kadan daga cikin abubuwan da ke sa aure yayi dadi ya kuma inganta."
Sai Abdulrazzaq Mukhtar ya ce, "Soyayya don Allah saurin yin hakuri idan daya ya bata wa daya rai. Tattaunawa tsakaninku domin neman shawara da kuma yin wasa kowane lokaci lalle yana sa aure yayi dadi sosai."
Sai Kabiru Baban Digumal ya ce, "Yau da gobe kenan ba ku bar gida ba. Ai sirrin zaman aure mutakara ba shine soyayyar gaskiya da yadda da juna da kuma sanin haƙƙin aure a tsakanin ma'aurata da kuma kare hakan a kowane lokaci. Bayan haka kuma kowane ya nuna damuwarsa a lokacin da yake cikin wani hali na damuwa ba tare da boye sirri a tsakanin juna ba. A gani na waɗannan suna daga sirrin zaman aure mai daɗi wanda sai mutuwa ke rabawa. Allah ka ba mu mata na gari, amin."
To yau da gobe sunana Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina, shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Macina jihar Yoban Najeriya. Na dade ba ku ji motsi na ba saboda wasu ƴan dalilai. To amma yau zan tofa albarkacin baki na, wato ni dai a gani na sirrin zaman aure mai daɗi wanda ke kai ga mutuwa ke rabawa shine miji ya kyautata wa matarsa, ita ma matar ta kyautata wa mijinta, musamman matar a ce tana yi wa mijin nata biyayya. Wato yinayi matakar bai saba wa shari'a ba, da bari na bari matakar ba barin ibada bane, inda haka ma'aurata suke yi. To insha Allahu za su ji dadin zamantakewar aure har illa ma sha Allahu.
To bari mu leka shafin mu na Twitter @SalimMuhammad1 yace @VOAHausa, "Yau da gobe sirrin zaman aure mai dadi wanda sai mutuwa ke rabawa. Auren so da kauna da kuma yarda da juna, babu zargin juna, tana so kana so."
Sai kuma @GOAAmisab yace @VOAHausa, "Soyayya don Allah." Sai @Hanafi_Sani ya bashi amsa da cewa @GOAAmisab da @VOAHausa, "Hakuri da tuna zaman ibada ma'aurata ke yi, kauna kuma aka yi hakuri to mutakara ba."
Daga ƙarshe @MahmudKaura01 yace @VOAHausa, "Ba komai bane wannan sirri face zaman lafiya da kaunar juna. Idan sun samu ga ma'aurata to akwai yiwuwar aure ya kasance mutakara ba."
Mata da yawa na zaman aure cikin halin rashin kyautatawa daga mazajensu, amma ba sa iya bude baki ko kuma bayakunansu su yi magana ko kuma su faɗa don a taimake su. Mun yi wa wasu mata wannan tambaya cewa ko me yasa mata ba sa faɗa wa iyayensu ko kawaye don a taimaka musu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a zahirin gaskiya dai yawancin mata da kike ga maza suke dukansu ba sa faɗa balle a taimaka musu. Zan iya cewa ana wa ganin akwai sirri tsakanin mata da miji na ɗaya kenan, akwai kuma yadda. So sabani Hausawa suka ce wai tsakanin harce da hakuri ana samun sabani, sannan kuma dole a zauna a wuri ɗaya. So zaki ga sun samu sabani din ya kai ga har mijin ya bige ta, ya zazzage ta, amma still tana zaune kuma ko iyayenta ba za ta iya ga yawo ba. Akwai mata masu wannan irin hali, ma'ana suna son mazajensu, kuma akwai tausayi dai da shakuwa a tare da su. So ni ana wa tunani akwai babban ne dalilin da yasa ba kowace mace bane take fita ta je ta faɗi sirrin tsakani ko ta ce mijinta ya dake ta, in a takaice ma dai abun kunya ne ka fita waje ka ce mijinka ya dake ka, ba za ka iya faɗan wannan ba. Wasu zaki ga suna da ƴaƴaye ma, amma still mazajensu sukan dake su a gaban ƴaƴayensu. Don in har mutum ya zauna a wurare daban-daban zaka ga halayen mutane kala-kala. So akwai mutanen da zaka zauna tare da su sai kaga miji yana bugun matarsa, kuma gobe still kazo ka gansu tare kaman ma ba su suka yi ba. To wannan shine inda ina gani kawai babban abin shine akwai sirri tsakanin mata da miji. Nagode, Allah ya sa mu dace.
Abinda dai zan kira ga maza su ji tsoron Allah akan abubuwan da suke wa mata. Mafi akasarin mata, maza ba su haƙƙinsu inda ya kamata, kuma suna jin tsoron su tambayi haƙƙinsu saboda ka a sake su ko ka a ci musu mutunci. Mafi akasarin maza ma haƙƙinki ne, damanki ne ki tambaya a dake ki ko a ci miki mutunci ko a zagi iyayenki. Duk da irin wannan abu, a tsangwami ƴaƴanki, a ki kula da ke, a ki kallon inda kike yake ga tambaya sai ga ba ta tsirata. To ni dai gaskiya irin wannan abun ina buƙatar maza su ji tsoron Allah, su guji irin waɗannan zaluncin. Dan Allah sai ya tambaye su ranan gobe alƙiyama.
Gaskiya dai wani lokacin zaki ga matan irin suna jin tsoron mazajen nasu ko kuma irin tsananin soyayya da suke wa mazajen nasu musamman in saka da la'akari da ga yara a tsakanin su to irin wannan za su ji tsoron cewa har su je su fada wa iyayen cewa ga abin da mazajen nasu suke mutu tunda idan har sun je gida sun fada iyayen su ba lallai ne iyayen nasu su yadda ba musamman in shi yana nuna musu halin irin na kirki ko wani abu to duk abin da mata za ta je ta fada wa iyayen ta cewa mijinta na mata abu kaza ba lallai su yadda ba wasu kuma zaki ga tsoro ne haka misali ba ta iya bude baki ta ce masa abin da kake yi min baka kyautawa ba saboda lokaci dai zai iya cewa mata je gidansu ya sake ta
wa'ansu su suke cutar kansu saboda ƴaƴansu sai su ce saboda ƴaƴa in sun tafi ƴaƴa za su sha wahala shi yasa ba su san ƴancin kansu ba amma ka san ƴancin kanka ko kana da yanda za ka yi ka nemi abinka in ka bar ƴaƴa Allah ne mai raya sai ba ka za ka raya su ba to amma wa'ansu suke dora wa kansu matsala gaskiya tunda in kana da ƴaƴan wa'ansu kamar suna da ƴaƴan ma sai su bar ƴaƴan su je su nemi abin kansu kuma su taimaki ƴaƴansu amma wa'ansu kuma sai su zauna a cikin bakar wahala na cutar su mazan kuma sai ta cutar su ba ji ba gani ko yaushe a cikin cuta ko yaushe a wulakanci wai kai kana da zaman yaya to kuma ai ba haka take ba rayuwa kin gani
zan iya cewa abin da yake ja wannan abin da ya faru akan mu ƴaƴan talakawa mun yi hakuri mun ga miji mai dan maiƙo-maiƙo ya siya iyayenmu an tura mu a gidan aure to aka su maza sun ga yau da gobe sai Allah ba za su bada komai da komai a cika ba kuma kike na tsoron in baya idan kika tambaya ga zagi ga cin mutunci dama an san iyayen ki ba za a dinga dama tsinan ne ai talaka na koki daga wahala an kage cikin jin dadi amma duk da haka baki godewa Allah abin da ake yi miki to ina ganin waɗannan abubuwan ne yasa mata ba sa iya zagewa su tambaya kin su amma maza su ji tsoron Allah
mata iyayenmu ne ko tanan sun samu girma
to yanzu ga zauren matasa na Zainab kana ta shan rawa
iyayenmu ne
to yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina kaina da muhawarar da ya hada mana daga Saudiya akan rashin lallashin mata idan sun yi hushi da zaman gaba tsakanin miji da mata da dai sauransu
assalamu alaikum daga nan birnin Makka ina tare da Hajjia Amina Ali Usman da Ibrahim Baba Suleiman da kuma Kamilu Saminu zuwa ciki ni kuma sunana Hassan Maina kaina a yau zamu tattauna ne a cikin shirin nan na yau da gobe dangane da matsalolin ma'aurata Malam Kamilu muna so mu tattauna ne akan matsalolin ma'aurata maza da yawa na ganin mace bata isa su lallashe ta ba idan ta yi fushi kana ganin me yasa
to abin da yasa maza da yawa suna ganin mace bata isa su lallashe ta ba idan ta yi fushi ba wani abu bane wannan rashin sanin meye muhimmancin ƴa mace saboda idan namiji ya san mace ko wace ce ita ai da tayi fishi ranar hankalinsa ba zai kwanta ba har sai ya shawo kanta to amma abin da yake sawa wani lokacin mazan ba sa lallasan matan nan shine cewar su mata kulliyomin mutane ne wanda suke jin kansu suke ganin sun isa sun fi karfin komai kuma yayin da namiji ya damu da su sosai to shi kuma zaman to kamar wani kwandon sharar su sai abin da yake so to yasa ita mace ka batta ta huce da kanta wani lokacin ya fi lallashe ta idan so ake a zamantakewa mai kyau tsakanin miji da mata to ya kamata duk inda mace ta yi fishi to mijinta ya dage daga cewa ya shawo kanta ta sauko kasa
Hajjia Amina kin yarda da abin da wannan Sami ne faɗa
gaskiya malam ban yarda akan maganar malam Salihu ba abin da zan fara fara a nan shine idan aka ce aure ya wuce abin wasa idan za a gina aure akan addini na tabbata ba za mu samu waɗannan matsalolin ba har a ce mata ta yi hushi miji bai ba ta hakuri ba ko kuma dan saboda mijin ki ya baki hakuri zaki dauke shi ki mai da shi kwandon shara san malam ban yarda akan wannan maganar da ya fada ba
Ibrahim Baba Suleiman kaji an samu ra'ayoyi mabambanta to ba sani ba ko za ka raba gardama
to ina tare da shi abin da shi Malam Kamil ya faɗa kuma ina tare da abin da ita Hajjia Amina ta faɗa domin ni mutum ne mai saurin fishi kuma in na hasala babu abin da nake bukata a wurin iyali na irin ta bani hakuri kuma tana ban hakurin nan take zan huce so ni ina ga irin wannan idan aka bi wannan tsari to sai ga an zauna lafiya idan laifi dole za a yi laifi har ce da hakuri dole za a saba to amma menene hanyar da za a bi don a magance abun nan in an yi fada to sai a bada hakuri sai a zanna lafiya idan ba abun nan ba kuwa to an dinga da kuwa kenan kaga ko mu karfafa ne mun dinga narkan su kenan to amma abu komai a hankali to komai sai ga an zo an zauna lafiya
to malam Saminu idan zan dawo gare ka a zamantakewa akwai wani lokaci akan samu miji da mata in wani abu ya shiga tsakani na sabani sai a jade ba a magana ko mata da miji ne fa ta yaya kake kallon wannan
idan ka ga miji da mata an dade ba a magana dan an samu wata husuma tsakanin su to da man can babu soyayyar ne kuma ita wannan mata bata iya tarayyan mijinta ba domin in ta iya aiko dan ya sa a cikin sa ma'ana abinci sai ya nemi yanzu zai yi magana da ita to amma mafi yawan lokaci idan mace ta ban mijinta yake yawan gardan ba ya ci abinci akan layi to dan sun yi fada in zasu wata daya ko sati biyu ko sama da haka za ka ga cewa bai damu a shirya ba saboda daman ta bar shi gurin kwanciya sa shi yake gyarawa da kansa ruwan wanka shi yake kawa da kansa ruwan alwala shi yake diba da kansa abinci shi yake dafawa kila ko yaje ya saya a layi to kawo ku dan sun yi wannan ina ganin cewa wannan laifin matan ne rashin kulawa da maza shi yake sa a dogon lokaci ba a shirya ba
Ibrahim Abu Suleiman ai an ce maza suke gaba da mata kana ga ya dace har a zo na ayi wani adadi na kwanaki ba tare da ana magana tsakanin mata da miji ba kana ga wannan ya dace
a wannan bai dace ba domin ai sabani dole za a samu sabani kamar yadda ne bayani a farko abin da yake a shari'a ai komai shi zamantakewa na auren nan ma ga baki ɗayan sa musulunci ya zo da shi kuma karantar da shi idan aka zo aka samu matsala menene ya kamata mutum shi namiji ya zama iya da wani irin zuciya irin na maza duk irin yanda abu ya faru musamman da matarka to idan ka tashi kai bacci Allah ya tashi gari ya waye to ya zama da komai abin da ya faru jiya ya faru kuma ya wuce amma azo ana zaman gaba to shi wannan zaman gaba din na farko shi miji shine babban mai laifi amma karamar mai laifi kuma mace ce domin ni a irin tsari na kamar yadda na ga maka a baya duk abun da ya faru na mijinki iya in mijinki iya kwanci cikin dare ki tashe shi sai ki ce mallam abun da na maka nan dazu tabbas na garanka ya bace har ya kai mu ga musayan yawo to don Allah kai hakuri in Allah da bazan kara ba kuma ya zamana shi din ya hakura ita din kuma bata karan ba to sai ga ta wannan hanyoyin har an zo an fahimci halayen juna ba za a sake matsala samun matsala ba amma kuma keki zo keki rabu da shi shi ya rabu da ke ai sati wasu ma sati biyu wasu ma sama da haka ba a magana lalle lalle wannan akwai jahilci a tare da su ba su ma san menene ma zaman auren ba daga mijin har matan kuma lalle idan suka tafi irin haka za su cutar da zamantakewan su kuma babu abin da zai biyo baya in banda hayaniya da baragada akai shekara 40 50 amma ana fada amma duk inda aka yi shekara 5-7 to za a fahimci halayen juna kuma sai a koma zama hakuri a ci gaba da tafiya in namiji ya miki laifi ba shi hakuri kai ma in kai matanka laifi durkusa ga wada ba gajiyawa bane zo ba ta hakuri ni duk wannan tsarin ina yi wallahi ina bata mata tare zan ce ki hakuri me ya ciki duk duniya yanzu babu wata wacce tafi kusa da kai irin matarka ɗan uwanka matsayin su daban kuma kujerar su daban
ba
ko da ni haka ma nake so a gaya mijin hajiya domin ba abin da nake so irin in samu zaman lafiya a gidana ina so in yi rayuwa irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Nana Aisha to kuma dole sai ka sauko kasa mata wasu irin mutane ne karkatattu idan kace zaka bi su a yanda suke amurde to kun dinga samun matsala sauko ka zo ka ga mulkin ka a waje da ikon ka da barazanar ka amma in ka zo gida da hajiya in tace gabar ka ce sak
Hajiya Usman Aliyu na ji kina ta daga tun da zuwa to maganan Ibrahim Abu Suleiman ya miki dadi
eh to gaskiya magana mallam Ibrahim ya min dadi kwarai da gaske dan saboda ya ce idan ka je ka gama abin da kake waje idan ka dawo ka ba hajiya amma kuma duka wani abin da muke magana akai abu guda ɗaya ne ya duka ya komo ya je ya dawo akan hakuri da juna appreciating each other idan ka kana appreciating din matanka ita ma za ta appreciating ɗinka ba za a samu wannan ba za a ita samun fada-fadace ba yana yi bari na bari idan ta maka laifi ta ce maka mai gida kai hakuri sai kai hakuri amma kai kuma at the same time idan za ka iya ce ma matanka kai hakuri na tabbata har ga Allah za a dade ana yi ba fada ba wanda zai ji ku kuma kwanciyar hankalin matanka shine farin cikin ka shine ci gaban ka shine komai ɗinka a rayuwa
da lokacin da muke dawo fiya dakin kaba naga mutane suna wato musamman Laraba nan sai ga mutun ya rike matan kamancin gam duk ya zagayo kaga wannan wani nau'i ne na kula to kana ga akwai darasin da mutane masu dauka cikin irin wannan
to akwai darasuka da dama da ya kamata a dauka daga rayuwar waɗancan mutane kamar ɗan yankin Asia kenan wa za ga suna tafiyar to daga cikin rayuwar waɗannan mutane waɗanda suke tarayyan matansu musamman kaga cewar wanda ya san darajar goro shi yake yafa masa ruwa ko ya sa shi a huhu to wannan yasa idan muna so mu kula da matan mu kan mu samu fada wajibi ne sai mun cire wani abu da muke jin na girman kan cewa ya mace bata isa ba musamman irin nahiyoyin da muke daga can za ga cewa lokacin amai da mata ba san abin da suke ba ba su da muhimmanci. Wannan kuwa shi mutanen nan irin Laraba wannan za ga cewa dole ne idan mutum ya auri mace daya ko biyu ba zai sake ta ba sakamakon wasu abubuwa suke tattare da shi. Misali idan mutum ya zo saki matarsa babu wani dalili, arzikin da yake da shi sai ya raba biyu ya ba ta rabi. To haka dole ya rinka binta a hankali, ana cewa mijin hajiya ko mijin ta ce sai ya ce ma kanta ce ma ni zan mata. Za ka ga cewa binta yake ya sa ta a tsakiyar hannunsa baya son ma kowa ta masa ita. To ya kamata mu ma mu yi koyi wa'annan mutane idan mun ɗauko matanmu ko a gida ne ko a waje ne duk inda za a yi maka kar guda ya taɓa su ko ƙura to mu kiyaye su. In muka yi wannan aure zai zauna lami lafiya lau. Babu kunji, babu kaji ko ba a samu rigima ba. Za a kullum mace tana binka sau da kafa kai maka sau da kafa sai ga an samar da aure mai daɗi wanda ake bukata.
Kuma abin da Malam Sami ne ka faɗa yanzu sai ka tuna min a nan makotan mu dinnan a birnin Makka. Wallahi na ina zuwa sana ga wani mutum ya zo da matarsa. Ya zo a guje ya fito ya bude mata kofa, ya dauki jaririn, ya dauki kayan, ya kai ya dawo, ya kai dawo. Ita kuma tana takawa ɗaya-ɗaya.
Kamar dan aikin gida.
Wallahi ta shiga gidan. Nace so kenan. Malam Ibrahim Baba Suleiman, idan muna duba irin waɗannan abubuwan da yake faruwa, mu wani lokacin a ƙasashen mu sai ka ga in mai gida zo sai ya gyara murya. Wai shi ya dawo kenan. Zai shigo gida ba sallah ba wane ne. In ya shiga gida kuma dinga muzure. Sannan za ka cire wani lokacin a gidan kaman tashin duniya za a yi. Kowa ya nutsu mai gida dawo. Yayin da bayan kuma ana haba-haba, ana walwala, ana duk abin da ya kamata. Amma da ya zo sai ka ji gidan gum ya kare. Kana ga wani al'ada ne mai kyau tsakanin ma'aurata?
To Malam Hassan, kafin na je ga amsa wannan tambayar taka, zan dan juya baya kaɗan na amsa tambayar da kai mashi Malam
Kamilu.
Maganar da kace wai su Larabawa ko da wasu Turawa suna kan jama'atansu a lokacin da ake dawafi a nan birnin Makka. To malamai suna kira mafiya yawan 'yan Najeriya ma ko 'yan Afirka wasu na koyi da wannan ɗabi'a wanda ba musulunci ne zo da ita ba. Wani abu ne wanda aka ce a dinga kishin mata da wasu abubuwa, to kuma sai su zo su shigo har kusa da Ka'aba suna dawafi kuma suna tura mutane suna cutar da mutane wanda wannan musulunci ya haramta wannan. Abin da aka ce kawai ko abin da shari'a ta ce shine mace da miji kowa ya zo ya dawafi. Babu inda aka ce ka zo da matarka kuma kange ta. Idan kana son kange matarka kar wani ya taba ta, to akwai inda aka tanada can sama. Kaje za ta yi har ta gama ba ta hada jikinta da kowa ba. Amma ka zo dab da Ka'aba ka ce kar a taba. To wannan ana zaluntar mutane da dama a ciki kuma ba daidai bane. Su mutanen mu da suke jin mu yanzu kada su yi koyi da wannan ɗabi'a din, akwai zunubi a cikinta. Magana soyayya ake. Ai an fito da shi wasu sai su ɗauka kaman ko shari'a ce. Abu na biyu maganar da kai na mutane suna shigowa gidansu suna gyaran murya, to waɗannan gaskiya duka ba su karanci tarbiya na zaman aure ba. Abinda annabi yake in ya shigo gidansa yakan yi sallama. Idan ya yi sallama kuma da matansa da 'ya'yansa duka akan zo a zanna a ji matsalolin kowa, a ji ya ake, waye yake da damuwa, hatta 'ya'yanka kamar su abokanka. A san da ka shigo cikin gida, idan ka zo mai damuwarka a kai mai kai a makaranta, to haka ita ma matarka. Idan ta zo matarka na baka tuna ka raba ta da garinsu, in ba gari ɗaya kuke zanna ba, ka raba ta da 'yan uwanta, ka raba ta da ƙannanta, babanta, mamanta, to duk waɗanda ka raba ta da su kai ana son ka zama ka hau wannan kujerar ka zauna. Ka raba ta da babanta, akwai inda zaka sa rigan babanta, zaka zama uba a gare ta, zaka bata shawara, zaka mata nasiha. Ka raba ta da mahaifiyarta, akwai inda zaka sa rigan mahaifiyarta, zaka kira ta, zaka mata dukkan irin abin da mahaifiyar take mata domin ka ɗaya mata kewa. Ka raba ta da ƙannanta, akwai inda zaka zama dan wani ƙaramin yaro haka, ka zo kana mata barkwanci, kana mata wasu abubuwa saboda ka raba ta da masu wayannan. Ka raba ta da yayanta, akwai inda zaka dan mata barazana, dan fada, dan wani jawo wasu abubuwa abin da da yayanta yake mata. Ka raba ta da ƙawayenta, akwai inda ake so ka sa rigan ƙawaye saboda ka zo ka ɗaya mata kewa. To idan kai wannan ka zama cikakken mai gida, sai a yi dukkan duk abin da za a yi, kana ba ta shawarwari, kana jawo hankalinta, to sai ga soyayya an kai shekara 20 ana zaman aure, amma kuma soyayya kullun gaba take. Ka gani ka ki gani bincike ka zo na ta je anguwa ta wuce wurin dayewa ta babu wannan. Ko ayan Qur'ani cewa ta yi kada ku yi bincike. To tunda ta ce kada ku yi bincike, kar ka tsananta bincike akan matanka musamman ga masu kishi irin mu. Yes, idan ka matsanta bincike zaka je ka binciko abin da Allah zai jarrabe ka. To kai abin da ka gani don ku zanna lafiya, saboda a duniya a yanzu babu abin da yafi komai daɗi irin ka zanna lafiya da iyalanka, a yi zama na soyayya da iyalanka. Sai kaga an zo ana wasu abubuwa, za ka ga an zo nan gurin za ga manya dattawa, amma ka ga irin soyayyan da suke yi ko in ka ci suna waya da iyalansu kwanin ban sha'awa mala. To kai kuma sai ka zo kullum in ka shiga gida wai matarka wai ita ne wai za ka gyara murya ka tsumi, wai ba ka son raini. Can wani lokaci kuma ka zo kana dariya kana da labanta. saboda wata biyar bukata taka. To kaga dole wannan idan duk abin da ana tafiya wannan an bar tsarin karantar musulunci ne. Idan an koma ga musulunci ko ga malaman musulunci babu abin da shari'a bai zo da shi ba musamman a zaman takewa na aure. To lalle lalle akwai bukatan cewa mu mutunta matayenmu mu tuna cewa matayenmu abokan zaman mu ne ba yaran mu ba ko wasu bayanmu. Dole mu mutunta su sai a zanna lafiya.
Hajji Amina kin ji abin da malamai suka faɗa. Sai dai kuma kin san wasu mazan suna da wani irin tunani daya sai a ce ka san mata in ka sake musu sai su rena ka gaskiya da wannan magana
zai yadda da wannan magana 100% ba dan saboda duk abin da kaga ya faru ya danganta da yanda aka gina gidan ne yanda aka fara tun farko magana da na faɗa da farko nace idan aka yi gidan idan aka fara ta hanyar addini musulunci kaga tarbiya zai zo bayan da za a yi dan saboda mijinki yana girmama ki yana faranta miki rai ki rena shi ba zai taba yiwa haka ba idan dai daga farko an sa addini a ciki mallan gaskiya bai yadda akan cewa matan suna rena mazajen dan saboda mazajen suna girmama su ko dan saboda sun nuna musu soyayya ta kowane hanya ba na yadda cewa idan miji da mata idan miji ya nuna ma matan shi soyayya ya girmama ta ya daukaka ta ba yanda za a yi ta rena shi duk abin da za ta yi shine kullun ya za ta faranta mishi rai dan saboda wannan soyayyen ya ƙara ci gaba duk matan da kaga ta aure wannan mijin dan saboda tana son shi ne ba wai ta aure shi dan saboda wani abu bane to idan zai nuna mata wannan soyayyen duk lokacin da ka same ta tana cikin tattalin hidima dan saboda ta ga ta faranta mishi rai wannan soyayyen ya ci gaba
wannan fadan mu daina mana rakiya soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi banda gaba a daina saba wa juna zaman take wai yau da kullun zaman aure sai da hakuri zaman aure
ina masu saurare za su ji ka da kai da Julie kuna waka ashe Julie sai Hausa
in ta bakin Julie amma guy
tace in ta ta this music this bridge
san matsalar bridge ba ta da yare in dai kida ne bai da yare kowa yana jin shi
to malam Usman ina ga muna sosai ka muna da sauran lokaci ko bari mu leka Facebook mu ga
eh ya kamata
ga Kabiru je yake kara yace ai kowa ya san yadda zai yi arman shi yayi dadi ga hanyoyi nan da dama zamu dai saurare ku sa Halima to kaji sai mamman Sani Dauda Zandar yace matukar in kaje nema aru menene matukar in kaje nema arme karka mata ƙarya kana da kuɗi ko kana da gida da mota kuma kai baka da ko daya tazo ta gani ina za a yi zaman lahiya sako daga mamman Sani Dauda
wato ina ƙarya ziki gida ba danga
kaga aje ai ƙarya a ce ai
shine ai ƙarya ziki gida babu danga dai yawa to ga sai wannan Abubakar S Almura Zango na faɗa daidai Allah ya sa to haka so yace fahimtar halin juna da hakuri da juna da wani shi ma mai dabino Yusuf yace yau da gobe a gani na shine sirrin shine fahimtar juna shi kuma wannan kawai Muhammad Idi Salau ina kaman irin yanda
ina ji ka ce Salau
ka yanda ke rubutawa Salau to sai ce good shi matashi
Usman yanzu in ce in zaka ba ƴan uwanka maza shawara akan yadda za su yi su ji dadin zama da matansu wace shawara zaka ba su
kin san akwai abin da Bahaushe yake cewa wai wani yake ji an ce wani kai ba hakuri kamar zawo to kai kai hakurin ka hada da zawon sai kai hakurin da an maka abu ni da yanda nake ba da shawara yanda nake san ina yi shine da amun abu zan ce wallahi ba a kyauta ba an yi kaza amma na hakuri ya hakurin ce na hakura kai ma in akai ita ma ta fada maka kai ma ka ce ya hakuri to za a zauna lafiya
amma ni mamakin da nake zaka ga zamantakewa dama zamantakewa zaman tare kenan miji da mata amma zaka ga galibi sai ai ta dora ma mata laifi
gaskiya abu biyu
sai ai ta dora ma mata
ba ta hakuri ta baka hakuri in ta baka hakuri kai ma ka
idan na maka laifi wallahi zan roke ka gafara kai ma idan ka min laifi ka san ka min laifi ni ma ka lallashin ko da yake lallashin ba ku iya ba a wasu ba su iya ba wasu rane Julie ta daga mana hannu sai gobe
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.